فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة قوم شاهدوا قوات رمضان جرى من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة عليه دولة 35 إن شاء الله تعالى ذامو شقبا لكراتو كمارية داكا سابا أولنا مسلاتي أتكين وانا وتامي البركة كابين بارا كراتو كمارية داكا سابا داكا رانتا تنبويوي كمارهكا وانا متنبوينا تشوا باينيا يسلم yace mutum zai iya bin jam'i kuma kasaru zai yi idan kasaru zai yi to yaya zai yadda zai bi jam'i to idan mutum ya zo in akwai mai yin kasaru in ana so a riski shi ma ya samu falalan jam'i gaba daya yadda ya fi dacewa shine a sa mutum ya limanci idan ya limanci zai sallama a iya raka biyunsa sannan sai saura kuma su tashi su ci ko masu cika sallah amma idan misali mutum ya taho sai samu ana jami'i idan sun yi raka'a biyu sannan sai ya bi su sallah da niyan kasuru malamai suka ce tashin malamai kenan ba duka ba malikiya imam malik rahimahullahu ta'ala da tashin hanafiya da sauran suka ce zai cika sallah kawai amma idan yayi niyan cewa shi kasuru zai sannan raka'a biyu karshe samu misali a sallan isha ko kuma sallan azhar ko sallan la'asar suka ce indai an yi raka'a biyu da shi a jami'i akai sallama in ya ga dama zai iya sallama a gurin wa'annan malamai suka ce saboda asalin duk abin da za a kira shi suna sallah indai ya kai raka'a biyu to ya cika sunan sallah sannan kuma niyyar cewa wace sallah ce shi kuma ya yi ta a ganin su kawai inda ya riski raka'a biyu na karshe to zai iya yin sallama tare da liman bayan liman ya yi sallama amma dai maganar da mafi yawan suke kai shine inda ya bi mai cikawa kawai zai cika sallah in kuma ana so ya yi kasaru a cikin jami'i to sai a bashi limanci ya yi limanci zaka da zaran ya zo ya samu masu cika sallah ya bi su ko ya samu raka'a ɗaya ko ya samu raka'a biyu ko ya samu raka'a uku to cika sallah zai yi wallahu ta'ala a'lam wannan maganar shine malamai suka fi yawa sannan mai tambaya na bayan wannan kuma yace shi tambayarsa ita ce cewa yana da aboki kuma ba shi da hali mai kyau shi wannan aboki nasa amma kullum idan suka zauna yakan yi masa nasiha amma ya ki daina wannan hali nasa da yake wato a takaice ce wato halin da shi fasiki ne wancan abokin nasa to ya shigo masallaci zai yi sallah sai ya samu shi wannan aboki na ta fasikin shi ne liman mutane suna bin sa sallah shi ne yace shi zai bi shi sallah shi ma zai ya halatta bi shi sallah idan kuma ya bi shi ya matsayin sallarsa yawanci musamman wanda yana faruwa a irin masallatan jami'o'i yawanci wanda jami'i baya karewa da yawa mafi yawa musamman sallar azhar da la'asar zaka samu kawai kana isuwa sai ka ga wani mutum wanda gaba daya shi kansa ma yana jin ɗayo cewa shi ne liman to amma kuma kawai wani ne da ya zo sai ga cewa wannan yana sallah sai ya jona nan da nan sai ya zo su jona saboda haka ya zama liman shi ba a tunta ba kawai da liman kuduro masa yi saboda yawanci ba a samun farkon sallah ba a samun karshen ta indai irin masallacin jami'a ne wayannan sun fito a lakta wayannan suna shiga wayannan kawai an ringa sallacin har magariba ta kusa ba a gama la'asar ba to a irin wannan yanayin ba mamaki ya zo ya samu cewa yana abu na amma indai limami ratibi ne shi wannan abokin nasa to in akwai wani masallaci wanda ya fi shi kyawun hali wancan masallacin ya zama wajibi ya je ba tare da kuma bayyana wa mutane a irin wannan asiri na shi wannan liman din ba sai dai zai ci gaba da yi masa nasiha din sannan kuma ya jita haka ma idan lokacin da ya leko masallaci zai iya kin bin sa sallah idan yana tsoron yadda fasikancin zai ke an yi amma abun ya daina zai iya kin binsa sallah kuma ya bayyana masa da nazo na same kama kai ne liman gaskiya ban bi ka ba saboda kawai ina tsoron sallah kuma ya cigaba da masa nasiha wannan bayanin ma nasiha ne don ko sallah bai bi shi ba tare da gayawa jama'a cewa ga halinsa nan ba wani fasiki ne shi yasa bana binsa shi yasa ko ga ban bi shi sallah ba a wannan bai kamata ba sai bashi a haka yana kuma yi masa addu'a yana masa nasiha wannan shi ne duk inda imami yake da tawaya mafi gurare da yawa wato a cikin dabi'u a cikin kaza to in akwai wanda ya fi shi a kusa din wanda ya fi shine fi cancanta shine haƙƙin mutane sannan shi kansa limami mutum idan aka ce masa ya yi imanci in ya tantowa gaskiya yana da kurakurai da yawa a cikin rayuwarsa yadda mutane za su nace ya yi shi kuma ya nace ba zai yi ba saboda ba zai ɗau nauyin da ba zai yiwu ba dan ya dau nauyi ba mamaki a karbi sallolin mutane in ya zama dole shi kuma ya zama sallansa akwai matsala don haka bai dace ba a ce abuna amma in ba makawa ko kuma in bin wannan din sallah zai zama fasadi ne da kawo wani abu na baraka wanda ya fi wancan to sai a bi shi sallah kawai a ci gaba da addu'a Allah ya karba wallahu a'lam wannan kuma yace tambayar sa ita ce amma yace inni uhibbuka fillah ahabbaka Allahu alladhi ahbabtana bi ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالحب في دار كرامته إنه سميع قريب مجيب الدعوات يتي تنبيه سيتتي يا هلت متون يكرنت القرآن يسوكي سنن يتي لادن أكيو مهي في يسا كو مهي في يسا كو كما أكيو مهي في يسا دا مهي في يسا كبادا أرون بايا يوا سيدي إن يكرنت القرآن يسوكي يلمس الدعاء yana yi musu addu'a idan mutum yayi khatamin alqur'ani ana amsa addu'arsa don haka idan mutum ya karanta alqur'ani ya sauke du'a-du'oyin da yake insha Allah ta'ala ana amsa masa addu'a sannan a gurin sauke alqur'ani ana so mutane ko wucewa kake in ka ji wani ka san cewa kullum in ka zo wucewa kana jin sa yana karatun alqur'ani yau ka ji shi a wannan suran sai ka ji shi gobe yayyo kasa jibi yayyo kasa ka tabbatar saukewa yake aikin sa kenan ka zo wucewa sai ka ji shi ya duruso sauka kai ka zo wucewa uku ka ba ni ne ni ba sai ka ji shi yana alqari'a malqari'a ka sai yana gawa zai shiga alhakumul takazu yanzu na abuna to sai ka shigo gurin kai ka zauna ko a zauren sai yake ko a masallaci yake yana ta bugawa sai ka zo ka zauna in ya sauke zo min aljinnati wan nas inna rahama tana sauka daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda sauki alqari'a da kai to har da rahama za ta sauka shi ne kan ciwon rahama ka wucewa bunka ya gama addu'o'i saboda haka yana da kyau duk lokacin da ka ji za a sauke alqur'ani in dai ba dole ne ya kama ka wuce ba in dai ka ji an doso ana saukan karatun alqur'ani ko ana dab da sauki a to ka zauna a guri ko kuma in kasancewa wasu mutane sun tsaya da himma wani karatun alqur'ani yau su yi gobe su ko wani mutum ya tsaya da haka to ka ringa daidaito ka ringa a roƙonsa cewa duk lokacin da ya sauke da Allah ya sa ka a cikin bukatunka da kake da su na duniya da lahira ya rinka saka a cikin addu'a wannan yana da kyau amma ba za a dau ladan a ba wani ba ko da iyaye ne don haka idan iyayen suna raye in za ka sauke sai ka je inda suke sai ka je ka yi karatu a ɗakin mahaifiyarka ka zo sauka tana zaune a ciki da ƙanninka da sauran mutanen gida kana iya cewa addu'a zuwa zauna za a sauke karatun alqur'ani ma'ana ka zo dab da sauka lokacin da kake sauke rahmar Allah tana isowa sannan sai ka yi addu'a dukansu suna cewa amin ko suna da rayuwa kana addu'a wanda take shamila wanda za ta shafi dukansu gaba daya da kai baki daya insha Allah ta'ala addu'ar ku karbabu ne wannan shine amma ba a aiki ko da kuma sunan su ba za a kai musu ladan ba aikin su ya riga yanki amma addu'ar ka gare su wannan insha Allah ta'ala Allah yana karbanta du'a waladin salihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan yana daga cikin sadaqatul jariya tambaya ta karshe a ta kusan karshe in lokaci bai ba ta kusan ƙarshe ya ce a tambayar da yake malami ne na ɗau abun yayana wato abun yayansa ya ɗauka amma da ya ɗau abun yayan nasa yana ta cikiya kuma yana jinsa lokacin da yake cikiya amma bai mayar masa ba sannan daga ƙarshe kuma lokacin da ya ga yayan ya matsa da cikiya shi kuma ya riga ya kashe kuɗin wato mana abun da ya wada dadin wato mana yanzu ya fassara cewa kudi ne kudin yayin sai diba to shine yanzu kuma wai yana jin kunya akan ya je ya bashi cewa ya ce masa shine ya dau wannan kudin to yana jin nauyin wannan to yanzu kuma sai ya tunani ya dauko adadin wannan kudin zai je ya ce ya bashi kyauta amma niyyarsa wancan kudin ya biya wannan zaka doki dun zuwa ya zuke da dutse da yake nan ya ringa ganin darajar ka ka bashi kyauta alani kudin sa ka bashi kudin sa da ka dauke bai sani ba ka bashi a inda imani ya ratsa mutum to babu sauran wani jin kunyan wani abu kuma saboda haka zai iya cewa domin zai zama wa'azi gare shi ma ce wallahi kudin ka na lokaci kaza da kai cikiyan su ne na dauka amma Allah subhanahu wataala ya ganar da ni wannan mummunan aiki saboda haka ga kudin ka nan na dawo ma da shi wannan ya fi zama wa'azi sosai kuma zai fi ji wata kila ma ce ya fi ma saboda ya san cewa lalle ka abu nan kuma zai ma addu'an alkhairi insha Allah ta'ala kuma kai kanka in kai wannan to zai fi hana ka taba abu nan gaba yawanci zaka samu wani sai a wasu ko limanci ko wani abu nan zaka ga suna dauko topic din da wato maudu'in da sun fi yawan barna a ciki ko kuma aikin da suka kasa yi sai su zo su yi huduba a kansa idan suka yi huduba a kansa to yawanci sai su ringa jin kunyan Allah idan ba su yi wannan aikin ba saboda ka dauko maudu'i ka yi magana a kansa wani sai yakan sa ka zama kana jin tsoron Allah cewa ka riga ka fada to dole zaka yi taka zanzan to shi yasa wannan ma idan ka je kai to insha Allah ba zaka dauna wani ba nan gaba saboda haka bayyana masa shine ai ka riga ka tuba tunda bai sani ba kuma ka zo ka bayyana masa na karshe yake cewa shi ko wannan tambayar sa ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sakin hannu a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan yawanci mafi yawan ingantattun hadisai da suka tabbatar da sifan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka haƙƙaƙa shine yana dora dama akan hagu saboda haka wannan shine asalin abin da yawanci zaka ga yake zagayawa kuma shine sunna wacce tafi ƙarfi dora dama akan hagu akan cikin sa ko kirjin sa ko tsakanin kirjin sa da cikin sa ko kan cibiyar sa wannan ko malamai sun yi tabani a ina ake ajewa amma dai alal akalla kawai a wannan gaba daidai wa inan gulaye ko kan ciki ko sama da ko tsakanin ciki da kirji da sauransu duk wannan yayi daidai wanda duk mutun yayi amma dai dora dama akan hagu shine abinda sunna mai karfi take zagayawa a tsakanin jama'a kuma shine malamai muhakkikai suka yi tabbatarwa wallahi ta'ala a'lam saboda haka idan ka samu sunna ingantacciya malamai suna kanta da yawa to ba za ka zo kuma kana tambayan kishiyar ta ba to annabi yayi kaza ne sallallahu alaihi wasallam in yayin za malamai za su bayyana amma tunda suka bayyana ma cewa ga abun da yafi karfin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai wannan shine yafi karfi abun da malamai suka ta bayyanawa shikenan kawai sai ka dau wannan abun kai ta aiki kai aikin ka shine me malamai suka ce sunna shikenan to in sun ce kaza ne sunna to kar ka dauko kishiyar abun kuma ka ce to kaza fa yayi a sai ka bar su kawai mana abun da yafi kamata su gaya ma din su riga sun gaya ma to ba bukatar cewa sai sun gaya ma kishiyar sa sai ka cigaba kai kuma da yi ba sai ka san kishiyar ta yayi ko bai yi ba wallahi ta'ala ala wannan kuma yace wanda wandan sa ya ketare idon sawu wai ba a bin sa sallah a wannan ba haka bane wato mana yana nufin ya ketare idon sawu ta kasa kenan ya zarce idon sawu ya take abuna wannan ba a ce ba a bin sallah ba babu inda sunna ta tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya ce tuban da mu'mini ya dace ya sa shine wandon sa ya zama yana sama da idon sawunsa ko kuma nisfu saq libasul mu'min nisfu saq annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan idan ma mutum ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine ya daga ya zama ya haura gululun idon sawun nan ya zama sama da shi kuma yace ma asfala min alka'bayn fa fil nar kasa da wannan gurin hatsari ne amma bai ce in kun ga mutum ya taka kar ku bi shi sallah ba amma ya ce cewa kar a taka saboda haka in an yi liman sai kaga ana samun matsalar cewa yana takawa kasa da wannan ba ana nufin kar ka bi shi sallah ba sai dai a yi masa wa'azi ai ta masa nasiha da tunatar da shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda suka yi umarni da wancan daga idon abuna daga wando zuwa idon sa wallahi ta'ala a'lam saboda haka yanzu za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a cikin suratul an'am mun fara suratul an'am ayoyin farko ko aya ma ta farko ina jin kawai aka fassara za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم
Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa allazi khalaqakum min tin. Allah shine wanda ya halicce ku daga laka yunqul laka domin malaman tafsiri suka ce li anna abakum adam min zalik. Saboda babanku Annabi Adam alayhi salam daga asalin laka din Allah ya halitta shi. An halitti Iblis daga wuta, aka halitti Annabi Adam sallallahu alayhi salam daga laka. Allah subhanahu wa ta'ala sai mai da bayanin halittan ku daga zuwa ga asalin ku, wato asalin ku, kakan kakanin ku gaba daya shine Annabi Adam alayhi salam, abul bashar, to shi an halitta shi ne min tin. To shine Allah yace khalaqakum min tin li'anna aslakum asalin ku daga can ne. Summa qada ajala, sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da ajali. Wasu malamai suka ce summa qada ajala ya zartar da ajali na rayuwa daga halittar mutum zuwa ya girma, ko kuma daga halittar mutum a cikin ciki zuwa a haife shi. Summa qada ajala, wasu malamai suka ce halittar mutum da zamansa a ciki zuwa a haife shi shine summa qada ajala. Ko kuma ya zartar da ajali shine halittar mutum a bayan an haife shi har zuwa lokacin da zai rasu ya bar duniya, shine summa qada ajala. Allah ya zartar da ajalin mutum, wato rayuwarsa da zai a duniya da abubuwan da zai yi da ayyukan da zai yi da sauransu, sannan har zuwa lokacin da zai mutu Allah ne ya zartar da wannan. Sannan sai ce wa ajalun musamman indahu, amma ajali kuma lokacin tashin alkiyama da za a yi, wannan shi kuma indahu yana gurin Allah subhanahu wataala. Allah shi ya san wannan, ya san lokacin da zai faru kuma da ranar da zai faru. Ya zartar da ajali na a haifi mutum ya rayu ya girma ya yi duk abin da zai yi, sannan a ɗauransa ya koma ga Allah ajalan. Wa ajalun musamma, sannan kuma akwai ajali wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa zai faru, ya riga ya ambace shi, ya ɓoye iliminsa a gurinsa, inda hu yana gurinsa, shine ranan faruwar rayuwar lahira, shine tashin alkiyama da kuma hukunci tsakanin bayi. Kuma antum tamtaru, Allah sai sannan sai ga kunan tamtaruna, kuna kokonto ta shukuna, kuna kokonto cikin faruwar tashin alkiyama. Wasu suna kin imani da haka, wasu kuma suna ganin kamar abun yayi nisa, kamar ma ba mai faruwa bane. Duka kokonto a cikin tashin alkiyama rashin imani, domin daga cikin kunan imani shine an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir. Daga ranan tashin alkiyama ita ce ajalun musamma. Allah ce wa huwa Allah, Allah shine Allah. Wasu malaman tafsiri suka ce ya'lamu sirrakum wa jarakum fis samawati wa fil ardh. Wa huwa Allah, Allah shine Allah. Ya'lamu sirrakum, ya san sirrinku, wa jarakum, ya san bayyananku, fis samawati wal ardh, wato a rayuwarku cikin sama da ƙasa. Babu wani abu cikin sama da ya ɓoye wa Allah, babu wani abu a ƙasa wanda ya ɓoye wa Allah, shine wa huwa Allah fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Dakle ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun fis samawati wal ardh wa fil ardh. Kai Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kuke yi, kuke ɓoyewa da kuke bayyanawa da abin da kuke aikatawa a cikin sama da ƙasa. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yake ɓuya gare shi cikin sama da ƙasa. Wa huwa Allah, ko kuma wasu malamai kuma suka ce wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilahu, kaman ɗaya ne da wannan wa huwa Allah fis samawati wa fil ardi, ai Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda dukkan waɗanda suke rayuwa a cikin sama, mala'iku da duk sauran halittun da Allah ya san su, sun tabbatar da cewa Allah shine Allah. Bai ana nufin Allah shine a sama shine a ƙasa, wato ilahun ba. Wa huwa Allah fis samawati wa fil ardi, kamar yadda Al-Jahmiya suka ɗauka da gulatul Jahmiya cewa, ko kuma abuna al-muhallila wanda suke cewa halallahu fi kulli shay, li'annahu fi huwa Allah fi samawati wa fil ard, Allah ya fada cikin kowane abu, don haka huwa Allah fi samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jarakum, shine duk abun da ka gani in kare cewa shine Allah, to Allah ne. Da wannan al-hululiyya min gulatul jahmiyya sune suka dauko suka ce to huwa Allah fi samawati wa fil ard, Allah shine Allah fi samawati cikin samai ardi da cikin kasa, to shine halla fi kulli shay, ya shiga Allah yana cikin kowane abu, doka yana nan bi zati cikin kowane abu, ko ina kaga abu kawai karaya cewa Allah ne. Hatta misali in mutum ya ji yunwa baya cin abinci baya cin abinci baya cin abinci, sai ya ga wani duhu yu a gabansa, sai ce ya ga Allah, to Allah ne shikenan. Saboda haka in ji su wannan hululiyya suka faɗi wannan abun nan, don haka wannan aqida ce babu da, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ke faɗi a ƙarƙashin wannan aya. Don haka abinda suka faɗa wannan, Allah ya tsira daga haka, ya za a ce komai ya zama Allah, wannan ya zama to kenan ba a san ma Allah ba subhanahu wa ta'ala. Don haka huwa Allahu fis samawati wa fil ard, ana nufin Allah shine Allah, halittan duk da suke cikin sama sun tabbatar Allah shine Allah, wa fil ard alikin jidda ke cikin kasa sun tabbatar Allah shine Allah. Duka munan ba mun san cewa Allah shine Allah ba, ba abun bautawa sai shi Allah subhanahu wataala. Don haka Allah subhanahu wataala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi kenan, ya'lamu sirrakum, ya san sirrin ku duk da yake gudana, duk abun da mutun yayi asirrance baya kurawa Allah, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, ba abun da yake kura gare shi ko a sama ko a kasa. Wajarakum, Allah ya san abin da kuka bayyana, da sirri da bayyane a gurin Allah daidai ne, a gurin dan adam ne sirri bayyane ko bayyane, in an boye magana wa dan adam to ta boye kenan gare shi, amma Allah subhanahu wataala ko a boye ko a bayyana daidai ne, sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar, babu wani abu a gurin Allah subhanahu wataala, ko mutun ya boye sai da daddare zai, ko kuma ya boye maganarsa ko ya bayyana, ai Allah subhanahu wataala ya san abin da yake cikin zuciya, tun ma mutum bai boye ko ya bayyana ko ya sirrance ba, Allah ya sani. Don haka Allah subhanahu wataala ya alamu sirrakum, ya san abin da yake sirrance naku, wajarakum, ya san abin da yake bayyane naku, wa ya'lamu ma taksibun, kuma ya san abin da kuke aikatawa, wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan, amma Allah ya sani gobe ne kowa zai me za a wayi gari da shi, menene ake ciki, Allah subhanahu wataala ya sani, ba ma gobe ba, ba jibi ba, ba sati mai zuwa ba, ba wata mai zuwa ba, ba shekara ba, ila yawmil qiyamati Allah ya san abin da zai faru. Don haka Allah subhanahu wataala ba abin da yake buya gare shi. Na'am.
Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un.
Allah subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da yake faruwa, abin da bai faru ba ma yaya zai faru, in ya faru Allah ya sani. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim, Allah ce san wa'inda ba su yi imani ba kafirai, wata aya daga cikin ayoyin ubangijinsu Allah da ya halicce su ba ta taba zuwa musu ba, illa kanu anha mu'ridin, face sun bijire, sun zama bijirarru game da wannan aya, a kawo wannan aya a bijire, a kawo wannan aya su bijire, a kawo wata aya su bijire, kai sai da Allah ya ce ba wata aya da ta taba zuwa gare su daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala face sun kasance suna bijirewa game da wannan aya. Wannan Allah ya ce da cewa bijirarru ne su, masu bijirewa ayoyin Allah, Allah kiyaye. Don haka bai dace ba mutum ya zama ya bijirewa ayoyin Allah lokacin da ake kiransa zuwa ga ayoyin Allah. Allah ta faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahu, haqiqa kafirai sun qaryata gaskiya lokacin da yazo musu. Malamai suka ce al haqq shine al qur'ani, wasu malamai suka ce al haqq Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wasu malamai suka ce duka biyu gaba daya, annabi sallallahu alaihi wa sallam da al qur'ani da dukkan mu'jiza da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar gare shi na tabbatar da gaskiyar manzancin sa ya zo musu, amma sun ƙaryata. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahu, hakika sun karyata gaskiya lokacin da ya zo musu. Ba abin da yake gaskiya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani magana da yake gaskiya irin alqur'ani mai girma. Amma Allah ya ba wa mutane alqur'ani amma su kaurace masa, su karyata. Allah ya aiko wa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya karyata. Ai abun farin ciki ne a ce mutum ya samu kansa cikin al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abun farin ciki ne a ce littafin mutum shine alqur'ani amma sai suka karyata. Allah subhanahu wataala ya ce sun karyata. Fa sawfa yaqihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, da sannu zai zo musu labari na gaskiya, labarin abinda suka kasance suna istihza'i da shi, suna izgili da shi, shine alqur'ani mai girma da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafirai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgili, su ce masa kai sai da suka kai ga cewa in kana hadha huwa alhaqqu min rabbik, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سيدك سي يا الله منا روقنك ان دي wannan alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gaskiya ne, to inda gaskiya ne daga gurinka, to fa amtir alaina hijaratan min as-sama, ka zubo mana da ruwa na duwar waki na wuta daga sama. Awi itina bi adabin alim, ko kuma ka zo mana da azaba mai rai. Malamai suka ce wannan shine karewar bata kenan, domin inda shiriya suke so da ba don bata irin tasu ba, da sai su ce ya Allah in dai wannan alqur'anin gaskiya ne daga gurinka, Allah shiryar da mu mu bi shi. Da haka ya kamata su fara. Sai da suka ce in gaskiya ne daga gurinka, to zubo mana duwar watsinin ta, su mutu kenan, basu imani da shi ba. Saboda haka malamai suka ce wannan karewar bata kenan, da haka sun karyata gaskiya da ya zo musu, shine annabi sallallahu alaihi wasallam, shine alqur'ani. Allah subhanahu wataala ya ce lalle da sannu labari na gaskiya zai zo musu game da abun da suka kasance suna izgili da shi, shine alqur'ani. Bai dace ba izgili da alqur'ani, alqur'ani gaskiya ce, maganar Allah ne. Na'am.
Alam yarau kam ahlakna min qablihim مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
الله سبحانه وتعالى ألم يروا shin wai masu karyata alqur'ani, masu karyata annabi sallallahu alaihi wasallam, alam yaro shin ba za su dubi ba, kam ahlakna min qablihim min qarni, da yawa muka halakar ba, min qablihim tun kafin su, min qarni na karnoni daban-daban, generation da yawa daban-daban sun zo sun rayu amma suka karyata manzannin su, Allah ya halakar da su. Wai shin me yasa ba za su dubi ba su ga irin alƙaryoyi abunan ƙarnoni daban-daban waɗanda aka turo musu annabawa suka ƙaryata annabawan amma Allah subhanahu wataala ya halakar da su tun kafin zuwan al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma makkannahum fil ard, Allah ya ce mun wanzar da su a doron ƙasa, muka ba su arzikin da ma lam numakkin lakum, ba mu ba ku irinsa ba, muka ba su ƙarfin jiki wanda ba mu ba ku irinsa ba, muka ba su ƙarfi da jarumta da tsayuwa wanda ba mu ba ku irinsa ba, muka ba su arziki a ƙasa da mulki wanda ban ba ku irinsa ba. Mutanen da wanda za a zo kaga mai mulki in ya hau mulki ya yi shekara 800 yana kan mulki, kafin ya sauka yana da ɗansa ya zauna ya zama tsoho, saboda shekara 800 bari ya ƙarisa, sannan za ka samu ya kai shekara 1100 1200 dan shekara 400 shine za ka same shi saurayi matashi. Idan aka ba shi mulki ya yi shekara 1000 akai, za ka samu ya yi shekara 1000 irin suna maruf, sai da suka ya gama mulkin nasa ya bijire wanda zai yi, sannan tukuna bayan nan ya kara shekara 400 kuma har yanzu lokacin da aka kai azabtar da shi ma sauro ya shiga hancinsa, da sauro kai aka azabtar da shi sauro ya shiga hancinsa, sauron kansa sai da ya shekara 100 yana harbinsa a cikin hancinsa, bai fito waje ba, bai koma ba, kuma ba wanda ya fito da shi.
saboda haka bai mutu ba, bai zama mai mulki ba, bai zama ya mutu ba, bai bar duniya ba, ko bai rawu a duniya ba, sauro ba dai ko aka tuno masa. Saboda bijirewar tansa ta kai bijirewa a gaban annabawa yana musu izgid. Sai annabi Ibrahim alayhi salam, Allah ya kai bari wannan mujarrabe shi da mafi raunin halittan aka turo sauro. Sauron yana zuwa yana zaune a mulki, ya a fadar mulki, yana cikin fadarsa sauro sai shige cikin hancinsa daidai tsakiya kawai sai tsaya ya cinje shi ta nan ya cinje shi ta nan. Saboda haka kullum kawai ya kasa zama, ya girgiza kansa, ya faɗi, ya kwanta, ya tashi, ya mi ba komai iya fito da shi. Sai da aka yi shekara 100 sauron yana ci. Haka wannan shekara 100 yanzu abuna tazarce nawa za a yi a Najeriya? Kuma sannan waye ma zai yi shekara 100? Duk wanda yake jin tazarce ka ce an ba shi shekara 100 ya gwada ya gani. Da kansa zai sauko yana ce yaushe ma zai sauko? A can kawai za a ɗebe shi a ƙarisa da shi abu ne. Saboda ba zai yi shekara 100 bayan ya kai kwaɗayin mulki yanzu ba. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum, mun wanzar da su a bayan ƙasa muka ba su abin da ban waku ba. Ƙarfin jiki za ga mutum ya zo masallacin nan ba zai iya shigowa ta kofa ba. Sai ka samu kawai mutum ya je ya fafe dutse, saboda ba zai ya tsaya ɓata lokaci ne ya gina ɗakin da zai ɗauke shi ɗaya tsayinsa ya fi masallacin nan in ya kwanta. Sannan gefe da gefe ma ya fi masallacin nan in ya kwanta. To sai ya samu dutse kawai irin manyan duwatsu da ake da shi, sai ya fafe kawai nan ne ɗakinsa, nan ne ɗakin kwana. Haka makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum, mun wanzar da su a bayan ƙasa muka ba su abin da ban ba ku ba. In ƙarfin jiki ne, in tsayi ne, da girma, da faɗi, da sauransu, da ƙarfi, duk gaba ɗaya mun ba su abin da ban ba ku ba. Adara mutanen Annabi Musa alayhi salam, lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce su je su kashe jababira, sauran burgudin abin da ya saurana Adawa da Samudawa, jababira, lokacin da suka je duba su 12 gaba ɗayansu, da ya ga halittar nan kamar mutane, ga su a tsaye, ga ƙafafuwa guda biyu, ga sauransu ba suna cikin lambunsa, ya duba sosai ɗibansu gaba ɗaya, sai ya ɗauɗaya ya ɗora a kan tafin hannu, ya ɗauɗaya ya ɗora a kan tafin hannu, sannan tukuna ya kawo su yana jin maganarsu sosai. Kuma ga shi suna magana, lallai mutane shi ne ya tafi da su, shi ne suna dawowa ba suka ce suka ce kawai inna haula abadan ma damu biha fazab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idu, suka ce kawai ba za su iya shiga ba. Inna fiha qauman jabbari, suka ce kai wannan gari, inna fiha qauman jabbari, wannan mutane ne kawai jababira. Kaga makkana wannan mutane Annabi Musa ma kenan alaihi salam. To balle ƙarshe ana ta tafiya ne, abun yana raguwa, ana tafiya abun yana raguwa. Ai ko yanzu ma muna tafiya abun yana raguwa ne. Dattijai da suka gabata ai kwalitin su ba iri na mu na yanzu ba, suna nan da ƙarfin jiki da sauransu. Kayan da dattijo zai ɗauka yanzu, in ka zo ka zaɓi matasa kace su ɗauka, ba za su ɗauka ba. Su ya fi cinta kawai an ɗauni tarin waya musu nauyi, sai a naɗe shi sai a sashi a jihun baya. In an gama jarabawa a bashi a hall ɗin da aka rubuta jarabawar aka tashi, ko me a ciki ko a rubuce. Don haka babu wani abu nan. Sannan mutane za su ga gaba ɗaya tsare-tsaren duk yana ta raguwa. Ƙarfin wanzuwa yana raguwa, ƙarfin imani yana raguwa, da dai sauransu, har a je ƙarshe. Dama ƙarfin imani zai ragu, zai tattare ma gaba ɗaya, koma inda ya fito. Don haka gwargwadon tafiya da abu na imani, gwargwadon raguwarsa. Sannan fitintunu kuma suna ƙaruwa, mutuwa kuma yana faruwa, tana ƙara yawa, mutuwa tana ƙara yawa. Da za ka ji mutuwa a unguwarku, sai can an daɗe sai a sanar cewa wa an yi rasuwa a unguwar. Saboda haka dattijai suna iya ƙoƙarinsu da kuma ibada da sauransu, haka aka rinka tafiya. To yanzu kuma zamani ya zo ya canja lamarin. Allah subhanahu wataala ya ce makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum, mun wanzar da su a bayan ƙasa muka ba su abin da mun ba ku ba. Arziki ya fi na yanzu. Idan ka duba ai ko technology irin nasu ba irin na yanzu bane. Misali yanzu, misali mutum ya je Egypt, ya je gidan tarihi na Egypt, ya ga abin mamaki irin yadda mutanen farko suka yi, dai da suka fara gumakansu a jikin duwatsu. Kuma ka ga suran mutum din yadda yake, da haka aka yi shi. Amma a jikin dutse da me aka gana, da kusa ko da me, ka ga hoton mutum yadda ya kamata an yi shi a jikin dutse. Ka ga wani rubutu, sannan ka ga wasu irin gidaje da aka gina su da doyar wasu, yadda aka manna dutse da dutse, ina su minti yake a wancan lokacin. Amma basirarsu ba irin ta yanzu. Don haka Allah subhanahu wataala yace makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, mun ba su abin da ba mu ba ku ba, duk tsare tsare mun ba su irin wanda ba mu ba ku ba. Sannan wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara, mutanen da Allah subhanahu wataala yace mun sake musu sama, mun sake sama akan su tana zubar musu da ruwa, midraran mai yawan zuba, sannan daki daki haka ruwan su yake zuba. An jima ayi lokacin da ake so ya zubo, mu fa yanzu wani sa'i sai ana buƙatar ruwa sai Allah ya kame ruwansa, sai kuma lokacin da amfani ba ta buƙatar ruwa sosai ayi ta yi ruwa, ayi ta yi ruwa, ayi ta yi ruwa har amfanin su lalace. Saka Allah subhanahu wataala ce wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara, ruwan da ake yi da ba irin wanda ake yanzu ba. Kai dottije ma inda zaka same su yanzu su baka labari a shekarun su da suna matasa kamar yanda ake yanzu, ruwan sama da yake zuba irin wannan damuna ne da ake yanzu? Sai sun ce a ba haka bane. Wani zai ce ma shi kadan sai ke nome gonarsa kuma sannan ya samu amfani mai yawa, ya ciyar da iyalansa shekara guda, ko baya tunanin kayyade tattalin a baya tunanin kayyade iyali, shi yake noma ya sunkuya da doron bayansa ya yi noma, ƴaƴansa goma sha kaza, matansa hudu, ya tafi gona ya je ya nomo, kuma su shekara suna cin abinci. Allah ya musu ruwa mai albarka. Ƴaƴansa 20, ƴaƴansa kaza, ƴaƴansa kaza, yanzu wani kuma salarinsa 2000 kaza, sannan da kaza da kaza, amma ina firgice yake, saboda haka yana jira ya kayyade iyali. ƴaƴa biyu sun yi shi, wai kar ya mutu wai ya bar su da wahala. Kai da aka mutu an barka da wahala ne? Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara, muka sake musu sama ruwa mai yawan zuba daki daki, lokacin da ake buƙatar ruwan ruwan ya zubo, lokacin da ba a buƙatar ruwan ruwan ya tsaya, saboda amfani yayi nagarta yayi amfani. Mu kuma yanzu sai mun gama hayaniyar mu sai mu ce a tafi roƙon ruwa, nan tafi roƙon ruwa barna ta fi yawa, shikenan a je roƙon ruwa. Mutanen da turu ruwa ma ta roƙi ruwa aka shayar da su. Annabin Allah ya shirya runduna za a tafi bayan gari a je a roƙi ruwa. Allah subhanahu wataala ya ce a ka koma ai turu ruwa ta riga ku. Annabi Sulaiman ya ce bari in ganta, suka tafi bayan gari sai suka je suka samu tururuwa sun yi sahu sahu, sun bar babban su gaba daya a gaba, kowace ta tsaya akan kafafuwa guda biyu ta daga biyun sama, suna roƙon Allah, Allah shayar da bayin Allah ruwa. Saboda haka ba sun samu ruwa. Wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara, mu kuma yanzu ina sai an tara limamai, ba don ma akwai irin limaman manyan malamanmu masu tsoron Allah ba, in duk ilmu aka bari ba sai Allah ya sani ba. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim, sannan muka sanya koramu suna gudana a ƙarƙashin su, koramu suna gudana a ƙarƙashin su, sai can akwai korama a yi lambu, a yi ƴaƴan itatuwa na ban sha'awa da sauransu, a ci wancan a ci wancan ƴaƴan itatuwa na ban sha'awa, suna amfani da shi. Saboda haka jikinsu lafiya ƙalau, babu hawan jini, babu faɗuwa mutum yana tafiya, babu wane ne, babu saukan jini ko hawan jini, duka babu. Nuna mu mun kuma zamaninmu akwai hawan jini akwai saukan jini, ko ba haka ba? Wani sai a ce ma jininsa ya hau, wani kuma in likita ya duba sai ce jininsa ya yi ƙasa, ya sauka kenan. Wani kuma ya hau duk ba lafiya kenan, da wanda ya sauka da wanda ya hau duk ba lafiya. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ga ciwon kaza, ga ciwon kaza, ga ciwon kaza. Daɗin ma da ya zo sai aka ce a su wane da wane da wane an musu doka, likita ya ce kar su ci. Wancan mutanen ba haka suke ba, komai mutunci yake, yana ƙara lafiya, yana ƙara girma, ga faɗi, ga girma, ga tsayi, ga kowanne, ga kuma arziki nan, ga dabbobi, ga kowanne, duk Allah tabaraka wa ta'ala ya hore musu. Shi yasa Allah ya ce makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, kuma sai ku zo kuna barna a bayan ƙasa, bayan ku arzikin ma na ƙarshe ƙarshen zamani ne. Ɗayan itatuwan gaba ɗaya yanzu wani rabonsa da lemu apple ga shi ra'a gombe, mutane nawa ne suke cin apple? Sun ga mutum ya sayi apple kawai sai wani ya masa dariya, kai ka ji wancan wani apple ya je ya saya? Kaɗanya ma da ake samu yanzu ba a samun kaɗanya. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba su abin da bai bamu ba. Sannan kuma mu zo mu kafirce ko mu rinka wasa da ayoyin Allah, bayan Allah subhanahu wataala ya musu duk abin da ya kamata ya musu na arziki da suka bijire, basu gagari Allah ba, balle mu da sauran saurani kawai ake amfani da shi. Allah subhanahu wataala yace mun hore musu koramu suna gudana a ƙarƙashin su, suna da lambuna, suna da gonakai, suna da duk abubuwa da suke da shi. Duk lambuna da muka sani a kusa da mudin nan, yanzu sun zama kawai bishiyoyi da tsaye da tsaye. Irin abin akwai lambu a Fantami, abu ne dan kudu da gidan sarkin Fantami, lambu kawai. In ka je an ce an je lambu, to lambu ne. Bishiyoyin mangoro ba za su kirgu ba wuri. Yanzu in ka je za ka samu babu. In ka dan wuce gaba kaɗan akwai gonakan mutane da tije duk sun rarrasu a abuna. In ka wuce gaba can ka je gonan Malam Garba mai dogon danga, za ka samu bishiyoyin gwaigwobi a cikin gurin da mangorori a ciki. In ka wuce kaɗan akwai abuna gonakan su Alarama, Malam Shaibu, su ma suna nan lambu ne kawai. Bishiyoyi duk yanzu ina babu su. Wannan fa dattijan kusa kusan nan ne ma, wanda suna nan kwanan nan a raye suka tafi. Balle wancan mutane na da wanda suke da lambunan kayan itatuwa da sauransu, mu kawai kullum karewa abu ne ke kare. Sai ka ji an ce lemo ya yi tsada, yanzu lemo ɗaya sai a ce ma naira kaza, abu kaza naira kaza. Saboda haka abubuwa yana ƙara ja baya, mu ma muna ƙara samun matsaloli. Rashin lafiya ya mamaye mutane da yawa a cututtuka. Kai likita ma kawai, akwai lokacin da a asibiti wani likita ya ga mara lafiya ya ce alsan ka ne ta tashi. Wai saboda tsabar ya san kowa yana da alsa, wannan ne ba ya da alsa ba yake tambayin sa wai alsan ka ne ta tashi, likita ne ma da kansa ba ya ce ai ba shi da alsa. Sai ya to bari mu gwada ga menene kenan. Saboda haka ina abubuwa sun mana yawa, daɗin an kasa cin sa, inda za a gane da an riƙe Allah subhanahu wataala, an koma ga Allah subhanahu wataala. Don haka waɗanda suka rigaye mu suke al'ummomin da suka gabata, an ba su abin da ba a bango, in ji Allah subhanahu wataala. Allah ya ce duk da wannan abin da aka ba su, fa ahlaknahum bi dhunubi, sai muka halakar da su saboda dalilin zunubinsu. Don haka mu ko kana tsammani mu da ba saura ne idan muka yi zunubi, me kake tsammani kenan? Ba don Allah ya yi alƙawarin ba zai halakar da al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, sai in an yi tashin alƙiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun mutane suna istighfari, in duka ma ba ayi ba wasu suna istighfari. Dalilin wa inna istighfarin, masu istighfari Allah ya bar mu mu ta yi. Sai ranar da aka yi gusan kaho na farko, waɗanda suka saura a lokacin kuma shikenan kowa ma zai mutu. Don haka waɗancan mutane al'ummomin farko, duk abin da Allah ya hore musu nan bai hana Allah ya halakar da su ba. Fa ahlaknahum, Allah ta muka halakar da su bi dhunubihim, saboda sakamakon zunubinsu da suke yi. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhari, sannan muka sake taso da wani alƙarni kuma akhari na daban. A halakar da waɗannan a tada waɗansu, a halakar da waɗannan a tada waɗansu, haka duniya suke ta tafiya, haka duniya suke ta tafiya har an zo mu yanzu muna nan muna rayuwa. Allah ya alƙawarin ba zai halakar da wannan al'umman ba. Za a yi ta yi ana tafiya ana aihuwa ana girma, masu mutuwa suna mutuwa, masu wanda ake haifansu suna ana haifansu. Da haka da haka da haka, in aihuwa ta kare, tsatso ya kare, to shikenan sai tashin alƙiyama. Haka Allah subhanahu wataala ya ce fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhari. Na'am.
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.
الله سبحانه وتعالى يتي ينا بينا والنبي صلى الله عليه وسلم كريه داود كافرتي ما سكافرتي. الله تكسني ولو نزلنا عليك كتابا في كرطاس جازام سوك أرمك للتافي في كرطاس أتكم وسطك الدو a tashi kamar misali a sako alqurani a cikin wani file daga Allah, ga file din, wani file din daga Allah ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya fala masuhu bi'ayni, su shafa shi da hannunsu cewa daga Allah yake. Kuma sannan malaman tafsiri suka ce sannan su gan shi yana saukowa, ana tawowa da fani suna ganin sa ya hudo sama suna kallo har ya sauko ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dire a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda mun yi haka laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin Allah ce wallahi sai wa'inda suke kafiran da sai sun ce wannan ba komai bane face sihiri bayyanani su shafa littafin su ganshi yana tahowa amma Allah subhanahu wataala yace wallahi kafirai sai sun ce wannan sihiri ne bayyanani don haka masu ke cewa wa qalu Allah yake cewa suna cewa laula unzi Allah subhanahu wataala yana bada labari wa qalu suna cewa laula unzila alaihi malak me ya hada da mana a saukar da mala'ika mana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam in Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wa'azi yace ku bauta wa Allah shi kadai ni manzon Allah ne sai a ce to ni mala'ika ya sheda sai mala'ika ya ce eh kwarai gaskiya ne ni mala'ika ne gaskiya ne saboda haka ku sheda abin da ya faɗa din nan gaskiya ne wai haka suke so Annabi sallallahu alaihi wasallam inda zai je ga mala'ika a gefen sa idan yayi bayani yayi bayani yayi bayani sai mala'ika ya ce eh kwarai wannan gaskiya ne daga Allah ne wannan bayani daga Allah ne sannan tukunna su yi imani wa qalu law la unzila alaihi malak Allah ya ce walau anzalna malakan da ku za mu saukar da mala'ika a ce yau mala'ika ya sauko la qudiya al-amru wallahi da al'amari ya kare duran da mutun ya ga mala'ika baya saki rayuwa saka duran da aka ga mala'ika a suratul malakiyya ya sauko doron kasa la qudiya al-amru magana ta kare ranan karewa duniya kenan kun mala'ikun garu sannan ko ba za ma a saurare su a waye su a kalle su ba in dai aka ce mala'ika ya zo ya sauko a doron kasa to magana kuma ta kare yaushe kuma za ku ce sai aiko mala'ika alhali kuna mutane shi za Allah ce walau ja'alnahu malakan Allah ce walau ja'alnahu malakan da za mu sanyo mala'ika din mu saka shi ya zo a surar ta mala'ika to la ja'alnahu rajulan kuma ko kuma mun yi da shi mutum in aka ce mala'ika ne a sifan ta mala'ika ba wanda yake zo gurin ba wanda yake zo gurin ana leƙo an ga mala'ika ba mala'ika zubairu ba fuka fiki 600 yake da shi jefan nan 300 jefan nan 300 daya kai idan ya bude ba za a ga sama ba duk zai tare sama fadin ta gaba daya to shine zai tsaya mutane su tsaro suna tsaro ne wani sai da Allah ce walau ja'allahu malakan da mun sanya shi mala'ika muka sauko da shi to la ja'allahu rajulan to dole kuma sai mun mai da shi mutum wala labasna alaihim ma yalbisun in kuma ka mai da shi mutum to da wannan rudanin da suka samu kansa a ciki kuma za mu sake jefa cikin rudani domin za su ce ba mala'ika bane mutum ne in kuma ka dace a mala'ika to da kuma an samu matsala ba wanda zai zuwa gurin ya tsaya in muka mai da shi mutum kuma za su ce ba mala'ika bane mutum ne shine wala labasna alaihim ma yalbisun Allah ce ba ka tunani walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajula in aka ce a sauko da mala'ika sai an mai da shi mutum in ba mai da shi mutum ba ba mu iya zuwa gurin ya tsaya in ko za a mai da shi mutum za su ce kuma mutum ne daidai yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wala labasa alaihi ma yalbisun shine da mun sake jefa cikin rudanin abin da yake rudar da su saboda haka kawai maganar a aiko mala'ika in ka ga mala'ika duk wanda ya ga mala'ika ranan baya saki tashi ana ganin mala'ika ne a lahaba ta karshe ta rayuwar dan adam lokacin da mutum ya zo mutuwa sai ga mala'ika zaburi mutum ya ga mala'iku ko dai mala'ikun rahama Allah ya sa mu ga mala'ikun rahama ko kuma sabanin mala'ikun rahama Allah ya kiyaye mu to dole wanda duk ya zo mutuwa shine zai ga mala'ika haka in mutum ya zo amma in ko aka ga mala'iku suna saukowa to kuma duniya kuma ta zo karshe ai an abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar Allah ya saukowa da mala'iku amma da aka sauko da mala'ikun tsakanin sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma sai da aka suranta su da suran mutane domin suna naɗe da rawani a yakin Badar suka zo da rawani bakake sun naɗe rawani bakake sun sake su a bayan su a yakin Khandaq suka zo da rauna guru a yakin Khandaq a yakin abuna Uhud mala'iku sun sauko sun zo da abuna rauna jajaye sun zo da rawani jajaye suna sai dai kai ana ganin alamar su cikin irin kayan da suka sa da kuma irin launin rawanin da suka nada sannan da wuyan dawakan da suka hau gashin wuyan dawakan da suka hau ba shi ma an mata wani sifa daban ba irin sauran dawakan duniya ba da wannan ake gane mala'iku amma in aka ce sun zo a sifan su na mala'iku a ai sahabbai ja da baya za su yi su guji su jira su saboda haka wala labasta alaihi ma yalbis haka Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad tuziya
wa laqad tuziya bi rusulin قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين
wannan duk abin da suke fada izgili ne cewa a'a a sauko da mala'ika a'a ayi kaza a'a menene duka wannan izgili ne abin da yake kansu wajibi shine su yi imani da abin da Allah ya aiko annabinsa da shi su yi imani da littafin da Allah ya saukarwa annabinsa amma duk sai suke izgili to wannan izgilin nasu shine sai Allah ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mata wa laqad tuhdi'a bi rusulin min qablik haqiqa an yi izgili da manzannin da suka zo kafin kai su ma an musu izgili mutane annabi Musa da suka ce arina Allah jahara fito mana da Allah mu ganshi ido da ido inda kana so mu yi imani da kai arina Allah jahara wannan magana ta su cayi muni fa aka zabu musaiqatu wa hum zalimu ta ce suka fadi kawai suka zama matattu a lokacin don haka an yi izgili wa annabawa kafin kai dukkan waɗannan izgiloli din an yi shi فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ابنجا ما سو ازجلي ودان ده سكي رشن كنيا ده ازجلي ده ابنا زوليا ابن ده سكي نزوليا ده ابن ده سكي ده ازجلي سيزو يا فاقو مسو تبنغلن عذابا يا عذاب تده سو الله سبحانه وتعالى يغم عدس ساا كما كن ازجلي سو لك الله سبحانه وتعالى يسي قل كبيا مسو يا محمد صلى الله عليه وسلم سيروا في الارض kun yawo abin kaza ku gani kun manzuru kai fa kana aiki bashin mukaddibi sannan ku yi dubi ku ga yaya karshen makaryata ya kai ku yi dubi ku gani idan kuka zagaya duniya kuka zagaya cikin ban kasa da ku ga sauran abunan abun da ya saura na guraben gidaje wa'inda wasu suka zauna suka yi kafirci suka yi izgiri Allah ya halakar da su ba abun da ya saura sai guraben gidajensu ba abun da ya saura sai bishiyoyi da suka bari wanda suka rayu ba abun da ya saura sai wasu kasusuwa da sauran wasu abubuwa wanda gaba ɗaya an yi an mutu saboda haka Allah yake cewa ku tafi gaya musu ku watsu cikin ƙasa ku yi tafiya cikin ƙasa ku yi dubi ku ga yaya ƙarshen waɗanda suka ƙaryata yaya ƙarshen su ya ƙare mu ko ba mu yawo ba ga alƙur'ani Allah yana ba mu tarihinsu Allah yana gaya wa mutane abun da ya faru da abun da ya faru da al'ummomin da suka gabata da yadda Allah ya halakar da su wasu an halakar da su da ruwa wasu an halakar da su a gurfane wasu an halakar da su da iska wasu an halakar da su da nau'o'i daban-daban wasu an yi tsawa suka zama kamar ba a yi su ba wasu suna gurfane wasu suna zaune a gidajensu aka yi kamar ba a yi su ba wasu ruwa Allah subhanahu wataala ya halakar da su ya nitsar da su cikin ruwa kamar ba a yi su ba duka wannan sun yi sun wuce ana tucewa har aka kawo ga yanzu don haka na yanzu su mai da hankali su dau wannan abun da ya gabata ga mutanen farko cewa darasi ne don haka in Allah subhanahu wataala ya sa akwai imani a zukatan mutane za su imanantu Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da imani a cikin zukatan mu Allah ya samu wa'azantu da alqur'ani da abun da Allah subhanahu wataala yake mana wa'azi da shi wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala za mu dakata nan in Allah ya sa muna raye gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah ya ba mu nasara ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wallahu ta'ala a'lam ko ba da wannan kuma
Allah saka da zini sannan bayani da malami Allah saka masa alheri ya sa na tuna wani bayani da wani malamin mu yayi yace yayi karatu a Libya sun je a wani gobe sarata ya ce wani hall wanda aka gina shi tun kafin annabi isa alayhi salatu wasalam ya ce in kaga tubali da aka dora aka yi ginin ya yi tsawo mutum goma a yanzu za su iya daga shi ba a wancan zamani babu crane babu duk wani abin da za a iya daga wani abu mai nauyi amma mutane suka yi kaga wannan ya tabbatar da magana malam cewa halittarsu ba irin tamu ba ce Allah ya sa mu gane sannan sai masu neman addu'o'i amma aya guri akwai wani da ya sake samu na yace wai tambayar da aka yi jiya ta maganar malam ya amsa tambayar a dungule na cewa wanda aka sa masa kudi yace to shi ya kasance an saka masa kudin ne to ya rasa inda zai da kudin shi sarka zai da kudin ko kuma ya zai da shi to malam da ya amsa tambayar haka cewa ga abin Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yana son mabita ne shin sarka zai da kudin ko kuma ya zai da shi tunda kudin ya riga ya zo hannunsa sannan kuma sai masu addu'o'i wannan yace yana bukatar malam da ya kuwa sun ya shi a cikin addu'a yana neman transfer daga gurin da yake aiki sannan kuma akwai wanda yace shi yana ya gina sabon gida insha Allah zai koma bayan sallah yana son malam da ƴan uwa musulmi sun ya shi addu'a Allah ubangiji ya sa ya koma da alheri kuma ya san albarka a cikin gidan ya kare shi daga dukkan sharri da kuma wanda yake ba shi da lafiya da kuma wanda yake son ci gaba abu makani wajen aikin sa da kuma wani mara lafiya har yanzu ko kuma wata mara lafiya har yanzu ko kuma kakarsa ba ta da lafiya sa'annan da wanda yace mahaifiyarsa ba ta da lafiya kuma yana neman aiki da wanda yace yana da wasu bukatu wanda bai ambace ne mai bukatun ba to wannan sune sannan wanda yace assalamu alaikum malam da Allah dan san Annabi sallallahu alaihi wasallam ina barin addu'a a wajenka da sauran ƴan uwa bayin Allah domin yau din nan insha Allah zan fara neman aure Allah ya hada shi Allah ya hada tsakanin su amma yace tsakanin mu yace kuma ya kauda sharrin shedan yace ya saki magiya yace malam dan Allah sannan akwai wata bayar Allah da ta aiko da kofi kofi na alkurani guda takwas tana fatan a sanya ta addu'a Allah biya mata bukatun ta duniya da lahira
to mai tambaya da yace an amsa a dunkule na jiya tunda yace yana bukatan abunan ai abun da yasa ba a dunkule bane mun ga hadisi kam ai ba wani sauran tambaya to amma tunda yana nufin abunan malamai sun yi magana akan duwatsun kuɗi wanda ya zama na haram asalinsa in ya shigo hannun mutum a ciki suka shigar da irin kawai misali interest na banki kawai misali a account din mutum aka zuba masa ƙarin kuɗi sama da kuɗinsa amma dalilin wato kuɗi na ruwa to in irin waɗannan abubuwa duka malamai suka ce ko dai ayi aikin amma ba maganar sadaka ba yana cewa ko yayi sadaka da shi ba suka ce ba maganar sadaka a ciki sai dai zai ba da shi gurin aikin ko gina hanya ko gina gada ko gyara guri wanda al'umma suke amfani da shi irin wannan ayyuka ne ko kuma in aka samu wani wanda yake matukar bukatar kuɗi ko don zai sayi magani ko don zai sayi abinci ko wani abu nan to yana iya bashi wannan kuɗin amma kar yayi tsammanin cewa yayi sadaka ne wanda yake tsammanin lada a gurin Allah saboda asalin kuɗin ba abu nan yau ka Allah shi ya san da yawa wannan shine malamai a fatawa na abuna addaima lajana daima suka yi abuna manyan malamai a kasar Saudiya wannan suka ce irin wannan kudade din abin da za a yi da su kenan saboda haka sai zabi abin da ya sauka gare shi na ɗaya daga cikin irin wannan abubuwa ya bayar wallahi ta'ala alam muna fatan dukkan waɗanda suka turo suke bukatan bayin Allah su tsaya su da addu'a muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatarsa da wanda ya gina sabon gida yana fatan addu'a Allah subhanahu wataala ya albarka a ciki da mara lafiya da wanda ma kakarsa ce ba lafiya muna fatan Allah ya ba su lafiya Allah ya ba ta lafiya ita ma da bayan Allah da aka ce ba lafiya shi ma muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta shi da lafiya da wanda zai je neman aure muna fatan Allah ya ba shi nasara Allah ya sa ya dace da abin da yake bukata ya sa kuma alkhairi a ciki da wanda suke yake neman aiki ko kuma abuna neman aiki muna fatan Allah subhanahu wataala ya bada nasara Allah ya bashi aiki na kwarai da dukkan waɗanda suka ambaci bukatu din da aka ambata muna fatan Allah subhanahu wataala in masu damuwa ne Allah ya Allah ka yaye musu damuwarsu waɗanda kuma suke bukatan wani abu ya Allah ka basu bukatar suka sanya alkhairi a ciki wanda ta turo ita ma alqur'ani sai sadaka da su muna mata addu'an Allah subhanahu wataala ya karbe shi a matsayin ayyuka na kwarai musamman a cikin wannan wata mai albarka Allah kuma ya sa a karanta wannan alqur'ani din kuma Allah ya ba ta lada na karatun da za a yi Allah subhanahu wataala kuma ya biya mana bukatun mu har da ita baki daya dukan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita ko da ma mutum bai rubuto ya fada ba shi ya san bukatar da yake da ita kuma Allah ya fi shi sanin ta kuma Allah shine mai iko wajen biyan bukata ya Allah dukan bukatun mu na alkhairi ya Allah ka san su Allah ka biya mana bukatunmu. Mafi girman bukatunmu ya Allah shine ka yanta wayayenmu daga wuta zuwa aljanna a wannan rana mai albarka. Da mu da iyayenmu Allah ka yafe mana zunubanmu. Allah ka yanta wayayenmu da kafalunmu, Allah ka hada mu gidan aljanna firdaus. Allah ka yafe mana zunubanmu, kai mana afuwa ya Allah da rahamarka da afuwanka ya Allah. Duk abin da yake zai tayar da hankalin al'umma ya Allah ka kawo mana sauki a kansa. Allah ka azurta mu da riko da alqur'ani da bin sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu na haramun ya Allah ka nesanta mu daga shi. Duk wani abu na sharri ya Allah ka nesanta mu daga shi. Ya Allah kar ka kawo mana haramun balle mu kwadayin ta ya Allah. Duk abin da muke kwadayi in ba daidai bane ko haramun ne ya Allah ka cire kwadayin sa a zuciyarmu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah ka azurta mu da qana'a, kai mana albarka cikin abin da ka bamu. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنعنا فيما رزقتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات ودن دسكي كاسوان شي مسلمين قري يا الله كيمس البركة سكين كاسوان شنسو ودن دسكي سن أولا وا سكين كاسوان شنسو الله كساسو جاني سلينا ودن دسكي أولا وا دن وثا رمضان يازو سكارا ويادي كلي كو سكارا ووسكاي يكي دماسو أزمي سبقاتا يا الله كجانا دسو سجاني musamman musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba ya Allah, Allah ka sa su gane su daina irin wannan mummunar ɗabi'a. In kuma masu ganewa ba ne suna da wata manufa a zuciyarsu da tunanin tara arziki ta wannan hanya, ya Allah ganewa ne Allah ka ganar da su. Duk wanda zai tsawwala kuɗi don kawai Ramadan ya zo ya ƙara kuɗaɗen kaya, Allah ka ganar da shi ya daina wannan aiki. Domin miyagun aiki ne, Allah ka ganar da shi ya daina. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.